sashen Hausa na murya Amurka kuka sake lalubuwa wannan karan muna watsa shirye-shiryen akan mitoci 16.25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Yau ake shirin sake gurfanar da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa. Muna da rahoto bayan labarai. Za ku kuma ji yunkurin haɗin gwiwa da cibiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ke yi da hukumomin jamhuriyar Nijar na yaƙi da ta'addanci. Sai kuma rangadi da kungiyar Izala ke yi a arewacin Najeriya inda ajiya ta isa jihar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi Nazir Amil Hausawa ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin manyan jaridan Amurka na wannan mako. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya fito ƙarara ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. Ranar Talata ta gabata ne Trump ya sallami daraktan hukumar FBI James Comey, wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar Amurka, yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki. A wata hira da Trump ya yi a gidan talabijin na NBC News, ya ce ya tambayi tsohon shugaban hukumar FBI Comey cewa idan da hali ko za ka iya sanar da ni ko ana bincika ta, sai Comey ya ce ba ka cikin wani bincike. Cikin hirar da aka yi da Trump a talabijin, ya maimaita cewa ba na cikin wani bincike, lokacin da aka tambaye shi cewar James Comey ya bayar da bahasin cewa ana gudanar da binciken alaƙa tsakanin kwamitin zaben Trump da gwamnatin Rasha a shekarar da ta gabata. Mai fashin baki kan shari'a Bradley Moss, wanda ya kware kan sha'anin tsaro a ƙasa, ya ce wannan tambaya da shugaba ya yi abu ne da bai kamata ba.
A jiya Alhamis ne wani jami'in tsaron ƙasa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa Amurka ta sanar da jami'an Faransa cewa Rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin Faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ma ya sani. Daraktan hukumar tsaron Amurka Admiral Mike Rogers ya ce muna sane da abin da Rasha take yi a lokacin zaben Faransa wanda ya faru a 'yan makonni da suka gabata. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar dattijai kan bayanan sirri. Ya ce mun yi tunanin abu ne mai mahimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na Faransa muka sanar da su. Hukumar campaign ɗin zaben Faransa ta faɗa tun ranar Asabar cewa akwai bayanai masu yawa waɗanda wasunsu na boge ne kan ɗan takarar shugaban ƙasa mai tsaka-tsakin ra'ayi Emmanuel Macron, inda aka yaɗa bayanan a kafofin sada zumunta. Bayanan dai sun bayyana sa'o'i 36 kafin, wato sun bayyana sa'o'i 36 kafin ƙarshe na ranar Lahadi, wanda Macron ya doke abokiyar takararsa Marine Le Pen. Jami'an hukumar zaben Faransa sun ce bayanan da aka kwarmata sun fito ne daga wata kwamfuta da ke ɗauke da sakonnin imel ɗin Macron da na wasu daga cikin manajojin campaign ɗinsa.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojojin Amurka da na ƙasashen duniya Afghanistan ya ce yana buƙatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sai dai kuma har yanzu gwamnatin Trump ba ta bayyana shirinta akan ƙasar ba. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba. Ya kuma yi kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri kan shirye-shiryen yanke hukunci irin wannan. Jami'an soja sun faɗa a wannan gidan rediyon cewa shirin da za a fitar zai kunshi aikawa wasu 'yan dubban sojoji ƙasa da ƙasa zuwa Afghanistan. Yawan sojojin da Amurka za ta ƙara a yaƙin da ake yi a Afghanistan zai dogara ne da yawan sojojin da ƙungiyar tsaro ta NATO za ta bayar domin ƙara girman yaƙin da ake gudanar da 'yan ta'adda, a cewar Janar Joseph Dunford, shugaban hafsan sojin haɗin gwiwa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzu da zaman lafiya na biyar a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, biyo bayan harin da ake kyauta da zaton 'yan bindiga masu adawa da balaki ne suka kaiwa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan kisan, ya kuma yi kira ga dukkan ɓangarorin Jamhuriyar ta Afirka ta Tsakiya a kan su yi aiki da kiran da shugaba Faustin Archange Touadera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankali da ke faruwa, su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Kama da labarin bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda ake shirin gurfanar da tsohon ministan babban birnin tarayyan gaban kuliya Manta Sabo ga Nasiru Adamu Elikaya da ci gaban rahoton.
A jumar nan za a dawo da sauraron shari'a tsohon ministan Abuja Sanata Bala Muhammad a gaban kotun birnin tarayya, wacce ta tura shi zaman wakafi a gidan yarin kuje. Hukumar yaƙi da almundana ta gurfanar da ministan kan zargin bayanai ba daidai ba kan gidaje, da duk kuwa sabuwar tuhumar da take caji shida ta kai darajar kuɗi naira miliyan 864.
The argument of the motion for bail, but luckily the court ruled on our behalf.
Tuni lauyan sanata Bala, wato Chris Uche San, ya buƙaci ba da belin tsohon minista sakamakon beli da aka bashi kan tsohuwar tuhuma. Uche ya nuna gamsuwa ga abin da ya ce kotun bata kawo su lamura masu sarƙaƙiya ba. Lauyan EFCC Ben Ikanni San ya ƙi amincewa da ba da belin Bala, mai riƙe da sarautar ƙauren Bauchi, yana mai cewa hakan zai shafi aikin hukumar da doka ta ɗora mata.
There is a property that was about 550 million. I can't be specific, man.
Ikanni ya ce tuhumar akwai zargin ba da shaida ta ɓarauniyar hanya kan wani gida da darajarsa ma ta kai fiye da rabin naira biliyan. Mai shari'a Talba zai duba yiwuwar ba da beli kafin ci gaba da shari'ar. Hukumar EFCC dai ta rike tsohon sanatan a lokuta mabambanta, inda magoya bayansa kan yi tururuwa zuwa helikwatar hukumar don jajantawa. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A Jamhuriyar Nijar kuma, kungiyar Equal Access da haɗin gwiwar hukumar ba da tallafi ta ƙasa Amurka USAID sun ƙaddamar da wani sabon shiri mai suna V for Peace, wanda zai mai da hankali kan ayyukan faɗakar da matasa illolin shiga ta'addanci ko wasu ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wani rahoton binciken da kungiyar Equal Access ta gudanar a yankuna akalla biyar na ƙasar Nijar na nuni da cewa matasa na ci gaba da fuskantar barazanar fadawa tarkon ƙungiyoyin da ke tayar da ƙayar baya. Sannan rahoton ya ci gaba da cewa akasari zaman kashe wando ne ke kan gaban dalilan da ke tusa musu aƙidar tayar da hankalin jama'a. Saboda haka wannan ƙungiya mai samun tallafin USAID ta bullo da sabuwar hanyar tunkarar wannan matsala, in ji daraktanta na ƙasa baki ɗaya Abdulkadir Maman Idi.
Kowace jaha inda muka je akwai abun da ya shawo mata kai, kuma da zai iya sa kamar mutane su je cikin ta'addancin nan. Da in ka ɗauka Nijar, sai a ce ma tashin hankali jaha Agadez ne, na an ka san da shi. Amma yanzu binciken musu ya nuna inda ake iya samun wa'annan tashin suka hankali shine kamar jihar Diffa da ta kai da iyaka da Chadi, Shetsa Projan ganamu yana aiki da Chadi. Kuma sannan mun ka gano kuma akwai wata jiha yanzu ta samu ita kuma waga matsala, shine jiha Tilaberi wadda ke da iyaka da Burkina Faso da Mali.
Mai da hankali akan ayyukan wayar da kai domin cire dukkan wani mugun tunani daga kawunan matasa shine abinda shirin Voix de la Paix ke fatan dukufa akai ta hanyar amfani da gidajen rediyoyin karkara. Matakin da daraktan rediyon karkarar Cintabaradan Sid Mohammed Sidi ke ganin zai yi tasiri.
Kun san departement duk wanda suke wajen frontier na Burkina, frontier na Mali, frontier na Algeria, frontier na Libya, suna yin su an état d'urgence de carte bâti. Don haka nan ne an ka tara duk wannan rediyo wannan don a kara musu sani bisa aiki wanda za su rike yi da message wanda za su rike ma talakawa. matasa in ba su da aiki wannan ba kyau.
Jajircewar iyaye wajen tarbiyyantar da yara akan hanya ta gari wata muhimmiyar hanya ce da ka iya kare matasa daga barazanar fadawa mugun hannu. Aikin da Hajiya Hauwa Madan Bashir ke ganin uwaye mata na da rawar takawa.
Yaro in ya tashi cikin gida, kai ubban ya san yanda yake uwa ta riga ta san abin. To ke uwa in kika tashi, kika ga yaro na kwance, ta dashi ya tayyabi hanyar nema. In kina da abun hannunki ko uba na da, ku taimaka ma yaro. Ba cikin karatu kadai ga zaka ci ba, a ba su ɗan kuɗi su tai su sana'a.
Ba idan gidajen radioyi sabon shirin na Voix de la Paix na son amfani da shafukan sada zumunta domin jan hankulan matasa a game da muhimmancin zaman lafiya.
Sabon salo na na'urori wanda za a iya cale novel technology, wani su Facebook, duka su za mu aiki da su don mun ga matasa na amfani sosai da su.
Kimanin shekaru 5 cirza a shafe matasa da ma daukacin al'ummomin kasashen Niger, Chad, Cameroon da Burkina Faso na cin moriyar Voix de la Paix mai manufar kare matasa daga barazanar shiga ayyukan ta'addanci ko na tayar da ƙayar baya. Aikin da Equal Access da USAID ke fatan zai samu karbuwa a wajen jama'ar da ake yi domin su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye.
To, madalla haka yake Sule Mummuni Barma da wannan rahoto kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
To yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan. To gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye. Ku lura da aiki mai kyau. Ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan. Ƴan yara manyan gobe, ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. Kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan. Ƴan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. Ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, shin yara.
To, madalla bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Niger, Nigeria, inda gwamnan jihar Abubakar Bello Sani ya karbi bakuncin kungiyar Izala ta ƙasa da kiran gadi, ya kuma bayyana cewa akwai buƙatar sake lale a ɗaukar da kuma ɗaukar matakan shawo kan albazaranci da dukiyar al'umma tsakanin jami'an gwamnati, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Da son samu ne a ce commissioner nan CAP suna nan da PAMSEC da su SSG da ƴan daraktoci, saboda mafi yawan ɓannan yana a ƙasa ne. Ina tabbatar muku mafi yawan ɓannan ba ya tsaya ga gwamna ko commissioner, yana a ƙasa ne. A ƙasan nan ban tamanin suna tunanin Allah ba, domin wani ga gan shi ka tambaye shi ya aka yi ka sayi motan ka, kai ka san a hali ka san albashin shi bai ba ka hausa. Ko ka ga mutum kashiya ne, rabin gidajen mai na CAP nashi ne, albashin shi bai kai 50,000 ba, amma gidajen da ke mai na CAP rabi nashi ne. Kuma kanmu mayan mutanen shugabanni zamani ya canza, sai mutum ya je ɓanna ya sato kuɗin gwamnati sai zuwa ba shi sarauta. Mutumin da aka san aikin da yake yi, akwai hidiman da in yana yi ya kamata a tambaye shi a ji ya aka yi haka. Yanzu an daina yi duk abin da ƙara kawo lalacewa da zalunci da komai a ƙasa kenan.
Shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau, ya ce sun zo jihar Niger ne a ci gaba da ziyarar jihohin Najeriya domin duba ayyukan kungiyar na faɗakar da al'umma a matakin jihohi, sannan kuma da ganawa da shugabannin jama'a domin faɗakar da su muhimmancin yin adalci a tsakanin al'umma, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Allah yana umarni da yin adalci. In an ce adalci, da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba na son kai mishi adalci. Al'umman Niger suna so su sha ruwa, za ka ce a kai ruwa wurin jama'an da suka zaɓe ka ba amma inda ba su zabe ka ba za ka ba su ruwa ba, wannan ba adalci bane. Amma idan al'umman Naija na son adalci haka kuma suna son kyautatawa.
Zagayen na Izala dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya ke ƙara matsakaimi wajen bankaɗu waɗanda suka yi almundahana da dukiyar gwamnati, al'amarin da ke shan yabo daga masu fafutukar ganin an kawar da cin hanci a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
In kaga mutum kana ra'ayi ne malam kafin ku zan jiki kai da shi.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo na Washington na cewa karfe 3 da kwata na Asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Amina Suleiman, wadda aka fi sani da suna Mimi Suleiman, wadda ta kware a sana'ar yin kwalliya musamman ma ga amare. Yanzu dai bari in baku da bakuwar tamu ku ji daga gare ta.
Ni ɗan Adamawa ce, babana dai daga Cameroon yake, but family she they resettled sun dawo Adamawa da zama like daɗewa, so kawai sai muka koma ƴan Adamawa dukan. Ai na girma a Jos, amma na je makaranta primary and secondary school a Jos, and sai kuma university a Adamawa, at American University. Sannan na NYSC na a Jos, ma dai a Abuja dai muke zama dai yanzu na aure. Kafin ma na aure a Abuja nake zama dai. Business ina anan ne establishing shi.
Wato sana'a kike nan.
Yawwa.
Malama Amina, baki gaya min wace irin sana'a bace baki ke?
Ni makeup artist ce, kwalliya nake.
Sai mutun ya zo ya zauna sai ya biya kuɗi sai ki mai kwalliya.
Yawwa, sai ya biya kuɗi sai a mai kwalliya, ko da amarya ce ko kuma biki za ta je ko kuma birthday ne
ko suna haka.
Yawwa. Lokaci ma kawai dai wasu matan hoto kawai suke so su yi.
To Malama Amina, me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya?
To kwalliyan nan dai tunda nake karama, tun lokacin nake ganin mama na tana son kwalliya, haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta na dauka na shafa. Haka dai tun ana dai wasa-wasa da kaman irin wasan yatsa dai, haka aka shiga makaranta a university. Sai yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai event a daki na ake shiri, saboda in ma kowa kwalliya dan kawai dai abin dai ina dai son yi. To da nazo na gama kuma NYSC, kafin dai irin jiran aiki, ka samu aiki nan kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati dai haka.
Eh.
Kawai na ce to bari dai tunda na ga wannan abin dai ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya, bari na fara tukunna na ga yanda abin zai tafi. So kamar dai da wasa-wasa dai na fara. Sai kenan kuma daga nan Allah ya buɗa. Sai kuma na zo na samu aikin.
Wani aiki kika samu da?
Na samu aiki ne a MCC, wato National Communications Commission. Su kuma na ce ba na so, saboda na ga aikin makwalliyan ya fi man wani aikin gwamnatin gaske. Saboda kin ga ni ina da son ɗaukan nawa lokacin in yi komai, ban so a ce irin wannan ka tashi ƙarfe 8 ka tafi aiki, ka dawo ƙarfe 5 ka tafi office kana ce ma wani sa. Sannan kuma ƙarshen ta ma kuɗin da ake biya, duk da dai gaskiya NCC suna cikin ministries inda ake biya kuɗi sosai, na zo na gani sana'a amma ta fi biya na akan yanda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati. Kuma na fi samun lokaci na in na ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba, kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya.
To yanzu kama a arewa da ba a wannan kulliyar, ta ya aka yi mutane yanzu suka fahimce ta ko kuma suka fara shiga harkar yin kulliya musamman ma idan ana bukukuwa? Me ya fa'ida yin irin wa'annan kulliyar da biki?
To shi dai kwalliyar nan kin gani an ce mutum ko kana da kyau ka kara da wanka. To kin gani kowa dai yanzu yanda duniyar yake hatta maza ma sun san da muhimmancin kwalliya gaba da mace. Saboda wani ma wani lokaci sai giji mai yana cewa dan na canji wani canji eyebrow din da. To kin gani ai ko namiji ma ya san kyau ko ko jiyan da ta saba hotun ya yi yawa ta yi wani iri. Saboda shi wannan kwalliyar kin gani in ka je wanda shi asalin mai kwalliya ya maka ya fi iyayen da kai zaka zauna kawai ka jajjaye ka yi shi da sauri ka fita daga gida. Can da za ka yi in ka je ne ka zauna aka maka abin nan a tsanace da waɗanda su suka san yadda ake abin. Can da za ka yi ya fi iyayen da za ka yi. Wani lokaci ma sai ka ga mace ta fita mijinta yana mata irin kallo kamar sabo budurwa ya gani saboda kwata-kwata kamaninta duk ya canza. Ta da kyau ta fada zama kamar ɗan yarinya yanda ya santa irin tun da kafin ya bazo ya aure ta ko aka haifi yara da sauransu tun fadai ya zo da sauransu yana ƙara farin jini gaskiya sosai. Saboda za ka koyaya kaɗan wuce za ka ga mutane dai ana jijiya ana cewa kaɗan wannan gaskiya sai kyau. Ko mata ne za ki ga suna cewa gaskiya fuskarki ya mai kyau makeup ɗinki ya yi kyau. Kwalliyarki ya haska iko bare amarya ma da ita ce gaban biki. An fi so irin a gani ranar biki ta yi kyau ta fi kowa kyau ta yi yadda ba a taɓa ganin ta ta yi ba irin duk irin waɗannan abubuwan to kin ga duk ai muhimmancin kwalliyar kenan.
Jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirinmu na yau ya sauwaka kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Amina Suleiman da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam kafin mu ci gaba kuma sai Nasiru Ahmed Hausawa da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Amurka na wannan mako. Malam Nasir gare ka.
Sharhin jaridun Amurka. Wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda ta rawaito labari mai taken Faransa ta zaɓi Macron ta yi watsi da Le Pen. Labarin ya ce faduwar shugabar masu adawa da ƙungiyar tarayyar Turai Marine Le Pen warwas a zaben shugabancin ƙasar Faransa da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata ya ruguza ginshiƙin dakarun 'yan ra'ayin riƙau masu ƙoƙarin watsar da aniyar tarayyar Turai duk da nasarar fitar Burtaniya daga tarayyar Turai da kuma nasarar Trump hakan bai hana dakatar da su daga kan mulki na tsawon shekaru ba. Duk da irin damar da Trump ya samu ta zama shugaban ƙasar Amurka masu zaɓe a ƙasashen yammacin Turai sun tsaye da 'yan takara masu sassaucin ra'ayi a matakai daban-daban kuma sun yi nasara. Zaton da ake yi na aƙidar da tsauran ra'ayi da ƙyamar bakin haure za ta mamaye ƙasashen Turai hakan bata hana ɗan takarar Austria da Netherlands da kuma Faransa masu tsauran ra'ayi faɗuwa zaɓe ba. Haka kuma alƙaluman ƙuri'ar jin ra'ayi sun nuna yadda jam'iyyar masu tsauran ra'ayi take faɗuwa a yayin da zaben watan Nuwamba ke gabatowa a Jamus. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari ne mai takin Trump ya kori komi. Shugaban ƙasa Trump ya kori daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta FBI James B. Comey. Babu zato babu tsammani. Comey dai na tsakiyar binciken laifin ko masu baiwa Trump shawara sun yi cuɗanya da gwamnatin Russia domin sauya akalar sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Al'amarin da ya baiwa kowa mamaki a shugabancin Mr. Trump ya tayi da tantamar shigar siyasa cikin binciken shugaban ƙasar da ke kan mulki a harkokin jami'an gwamnati. Hakan ya kunna wutar kiran da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi na kafa masu bincike na musamman akan al'amarin da ya shafi Rasha. Mr. Trump ya bayyana korar da cewar yadda Mr. Comey ya tafiyar da binciken amfani da ma'adinar wasiƙun email mai zaman kanta da Hillary Clinton ta yi duk da ganin da ake yi hakan ya amfanar da shugaban ƙasa a siyasance. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kwana ɗaya bayan korar Comey, Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha. Shugaba Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a White House a ranar Laraba. Kwana ɗaya bayan ya kori James Comey, shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, wanda ke jagorantar binciken ko Rasha ta tsoma hannu a zaben watan Nuwambar bare da aka yi a Amurka. Trump da Lavrov sun tattauna akan warware matsalolin yakin basasar Syria da kuma babakeran Rasha a Ukraine gami da rikicin gabas ta tsakiya. A bayanin da fadar White House ta bayar, an ce sun tattauna hanyoyin da kasashen guda biyu za su bi don ƙarfafa danƙon zumuntarsu. A wani ɗan gajeren bayani da ya yi wa manema yaɗa labarai, Trump ya ce korar ta Comey ba ta da alaƙa da tattaunawarsa da Lavrov. Shirin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Malam Nazir, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Ni ne Alhaji Ahmadu Focus LG. Abin da ya bani mamaki da siyasar mu na Fulani, don Allah don Annabi, na bar sakona satin da ya wuce. Shamomi local government guda 17 da muna da shi. Na faɗa ma Najeriya, na faɗa wa duniya, mu a Najeriya a plateau muna da barayi ne. Har yanzu kai gwamna baka fito ka kareta. Shamomin nan sun bata ka sun ce kai bata ba su kuɗi. Kullum ba kuɗi, ba kuɗi, ba kuɗi, ba kuɗi, ana wahala. Wasu suna yawo ne kai. Kuma har yanzu ba wanda ke rizai. Wannan roƙonka don Allah don Annabi. Gwamna zaɓen da muka baka a plateau mu angulu ne da kan zabo ba wai kana da kyau bane an san platon da bukar hunga amma an ce bari a yi da kullum mungu a rubuta kuda a gwada ma shi iya komanda jonajan plato ba kayan gado bane plato ba na mutum daya bane shi yasa aka ce bari a yi ka to an yi ka kuma mu ka zo kana da kyau amma chairman local government 17 sun bata ka ka fito ka faɗa mutanen plato kana ba su kuɗi har ga Allah in kuma in ba ka sauke su ba to ka ci mutuncin mu harurin Allah sun kulle ne sun yi menene a plato su ne suka bata ka amma kai fasa na kai kana da kyau ka san zaben da aka baka kuriya fa an baka don Allah ne
assalamu alaikum sayar hausa na radio BOA America mai magana Hadi tsohon sarki Daula da Allah ina so ku ba ni dama a matsayina na dan adawa a jihar Katsina hakika ni dan jam'iyyar gaba da baya amma ina so in yi ta godiya ne da tuntuna da mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Matai ba dan komai ba sai dan wani kokari da muke ganin yana yi wajen albashin ma'aikata wanda na duba a jarida na gani a rediyo cewa akwai jihohin da suka yi wata 8 wata 10 ba a biya albashi amma mu jihar Katsina idan kaga an wuce wata ba a yi albashi ba to akwai wata matsala dan haka muna miƙa godiya ta musamman girma don nan jihar Katsina. Allah kuma ya ƙara haɗa shi da abokan aiki da kirki. Allah kuma ya ƙara mai ƙwarin gwiwa cin gaba da taimakon al'ummar jihar Katsina saboda wannan ba ƙaramin abin girmamawa ba ne. Da haka ina ƙara kira da sauran gwamnoni da su ji tausayin jama'a. Yi imani su riƙa taimakon jama'a suna ba su albashin su a kai kai.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya fito ƙarar ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. Ranar Talata da ta gabata ne Trump ya sallami daraktan hukumar FBI James Comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar Amurka. Yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki. A jiya Alhamis ɗin ne wani jami'in tsaron ƙasa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa Amurka ta sanar da jami'an Faransa cewa Rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin Faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani. Daraktan hukumar tsaron Amurka Admiral Mike Rogers ya ce muna sanar da abin da Rasha take yi a lokacin zaben Faransa wanda ya fara 'yan makonnin da suka gabata. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake bayar da bayani gaban kwamitin majalisar dattawa kan bayanan sirri. Ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na Faransa muka sanar da su. An kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojin Amurka da na ƙasashen duniya a Afghanistan ya ce yana buƙatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sai dai kuma har yanzu gwamnatin Trump ba ta bayyana shirinta kan ƙasar ba. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batun ba.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma kammala shirye-shirye na safe rediyo sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da duniyar Amurka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen da Malam Sidi da haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.